بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبود قد يا سدوا وما سكما تبتا دائما وأبدا قال الله سبحانه وتعالى ليساك حتى مو أولا مريتي نجوم أشاشدا قوة رمضان أشكالة دليل 430 هجرة الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دقى مكة زوى مدينة عندكم شيني أكو قوة بكوي أشكالة دبو بيود قوم شابير اللسافين دائكي كلا ميلادية زا متاشي يو كمرد دا ألم يكارن تامنا ودنن آيوي آية 23 كينن سورة آل عمران ضد جيه من كرنتا ومن بفسرة مباشرة كما يدى مكسابة كفم كرنتا نس مالا السعيدي واندشين ذا متاشي أيو الله سبحانه وتعالى نشوى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون shin baka ga waɗannan waɗanda aka bai wani bangare ko wani yanki na littafi ba wanda ake kiran su zuwa ga littafin Allah don ya zama shine mai hukunci tsakanin su sannan wani yanki daga cikin su sai su bijire su juye baya suna masu wato kauda kansu da bijirewa dan me suke wannan Allah ce zalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudati suna cewa ai wuta ba za ta shafe su ba illa wasu kwanaki kididdigaggu kuma abin wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun abin da suka kirkira suka dangana wa Allah ya rude su dangane da addinin su Allah sai fa kaifa idza jama'nahu to yaya halin su zai zama in muka tara su li yawmin ga wani wuni wanda yake la raiba fihi babu tantama babu kokonto dangane da tabbatuwar zuwan sa ووفيت كل نفس ما كسبت كما دك وتري أباتا ساكما قم أبن تسؤول وتا تأيكتا وهم لا يظلمون الأهل كما بذا أزال شيء سبحانه على نجاسه جا سواني نسك تنتنج أذابا ودنيني كما أذابا كتنج إذا تتبس خوديه ما لم سعدي كتوا يخبر تعالى عن حال أهل الكتاب الله سبحانه وتعالى أولا آية هنا بعد الأبادي ندنغن ده حال أهل الكتاب اليهود والنصارى وعلى وجه الخصوص وأن مغنر مات يهود الذين أنعم الله عليهم بكتابه وأن ألا يمس نئمة دباس للتافنس التوراة أكبا ويهودا هو إنشي التوراة أكبي والنبي موسى الإنجيل كما أكبي والنبي إيسى ناشاق يا منا النبي موسى عليه الصلاة والسلام بيون الدين لسونا سيهود إنشيبا hakana annabi isa bai addini da sunansa kristanci ba sunayen addinin ma asali ba a same su ba sai bayan kowanne daga cikin waɗannan annabawa fa kana yajibu an yakunu amma da yake a wannan wuri Allah subhanahu wataala yana magana ne da waɗanda suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga su tunda suna nan waɗannan abubuwa suka kuma su sun rayu ne bayan tabdili bayan an canza addinin guda biyu an musanya su sun zama wani abu daban shi yasa ma har a wannan ayar wasu malamai suke cewa nan ana magana da Yahudawa na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tare da cewa laifin da aka ambata ba su suka yi ba iyayensu ne suka yi domin duk mutumin da wani nasa yayi abu a shar'ance idan mutum yayi wani abu kai kuma kai shuru baka ce eh ko a'a akai ba sukutinka yu'addu muwafaqatan shirin da zakai ana lissafa shi a matsayin cewa kai muwafaka ka yadda da abin da yake musamman kuma kana dangana kanka zuwa gare shi a wajen addini da asali to shine ke cewa nan yukhbiru ta'ala an hali ahli alkitabi alladhina an'ama Allahu alaihim bikitabi fa kana yajibu an yakunu aqwama an-nasi bihi abin da ya kamata ya zama wajibi shine su waɗannan yahuda su ya kamata su zama sun fi kowa tsayuwa da wannan littafi din tsayuwa ma'ana su yi aiki da shi su riko da shi wa asra'ahum inqiyadan li ahkamihi kuma su zama sun fi kowa gaggawar jawuwa zuwa ga hukuncensa hukuncin da ke cikin wannan littafi ya zama cewa su ne masu gaggawar su yi aiki da shi fa akhbara Allahu anhum sai Allah ya ba mu labari dangane da su annahum idza du'u ila hukmi alkitabi in an kira su zuwa ga hukuncin littafi nan ina so ku lura akwai abubuwa guda biyu akwai abin da ya shafi asalin dabi'ar yahudawa a tsakanin kansu akwai kuma abin da ya shafi yahudawan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su kuma yadda suka yi mu'amala da qur'ani alkitabin nan zai yiwu ana nufin littafan da aka ba su shi kansa ita kanta attaurar da take hannunsu zai yiwu kuma ana zancen alqur'ani ne a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kira yahudawa tun a can baya su yi aiki da attaura akwai wurare da dama hatta a cikin attauran da su kansu suka kiyamaci aiki da ita suka kiya aiki da ita banda kuma abinda suka yi tabdilin su suka canza suka yi watsi da asalin littafin suka yi littafai daban suka yi shuruhi ya zo a cikin littafan sunna waɗanda suka yi magana akan wasu daga cikin littattafan yahudawa Abu Ubaidin Al-Qasim ibn Sallam wanda ya rasu 224 yana cikin magabata marubuta littafai dai na aqida da abubuwa da yawa yana da littafin Gharibul Hadith yana da littafin Kitabul Iman a cikin Gharibul Hadith da yazo magana akan fassarar mai ake nufi da Mishnah Mishnah dai daga cikin littafai da Yahuda suka rubuta na fiqhu wanda suka yi sharhin sa suka sa masa suna Talmud wannan Mishnah din asali Abu Ubaidin ya kawo daga cikin maganganun malaman musulunci akan ta yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari dam Yahudawa Allah ya saukar musu at-taura fa katabu kitaban ittaba'uhu wa taraku at-taurata sai suka rubuta wani littafi suka bi wannan littafin suka yi watsi da at-taura wannan littafin ana ce masa Mithna Mithna da fa'u haka yake a littafin larabci a duk da cewa su suna kiransa Mishnah abinda ake nufi kuma dai shine littafin tasniya tasniyar ana nufin abinda ake yawan maimaitawa saboda shari'a da suka rubuta ta zo a wurare da yawa abinda da suke nufi kenan to a wannan littafi littafi ne da suka bar ainihin at-taurat da Allah madaukaki ya saukarwa annabi Musa suka yi watsi da ita suka koma suna bin wannan kaga shi ma wannan menene barin hukuncin Allah ne tare da cewa wannan baya nufin ba sharhi bane littafin sharhi ne to amma kuma akwai wuraren da dama hukunce-hukuncensa ya saba mu at-taurat din hukunce-hukuncen mitna da kuma talmud sun saba wa at-taurat a wurare da yawa bin mitna din da talmud a rabu da ainihin at-taurat shi kuma menene shine ainihin shi ma wannan at-tawalli bayan an kira su zo littafin Allah ya hukunci tsakaninsu su yi watsi da shi sannan kuma kamar da na ambata bangare na biyu zai yi waɗanda suke zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan wani abu ya faru a tsakaninsu a ce ku zo ga littafin Allah ya muku hukunci wannan ya auku kuma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsakaninsu da Yahudawa an samu wani wanda ya zina a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaye su su Yahudawa wa menene hukuncin mai zina a cikin ku sai suka ce ai sai a yawo da shi a cikin kasuwa a ayyara shi ai masa ta'ayyiri shine sai a kawo at-taurat da aka kawo at-taurat wani malamin sa yana kokarin ya sa hannunsa ya rufe inda aka yi rubuta cewa za a yi rajum annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dauki hannunka daga wurin kuma sai gashi nan ne inda aka rubuta wanda yayi zina jefe shi za a yi waɗannan abubuwan duk suna nuna cewa wannan abin da Allah madauke ba da labari akan su haka yake tabbace kuma haka dai suke har zuwa yanzu dinnan to shine dai abin da yake faɗa ya ce annahum idza du'u ila hukmil kitabi in an kira su zuwa ga hukuncin littafi tawalla fariqun minhum wani bangare nasu sai su kauce su juye baya wa hum mu'ridun suna masu bijirewa tawallau bi abdanihim su juya da jikinsu wa a'radu bi qulubihim kuma su bijire da zuciyarsu dinga wannan abin haka yake da jiki su ce ba za su zo ba sannan kuma a zuciyarsu dama ba su karba ba sun bijire wa hadha ghayatu dhammi wannan matukar zargi da za a yi wa mutum kenan yace wa fi dhimmiha a cikin kuma wannan zargin akwai at-tahziru lana akwai tsoratarwa gare mu mu musulmi mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai tsoratarwa gare mu an naf'alaka fi'lihim mu aikata irin aikin da su suka aikata an samu lokuta da dama in kana bin littafan da su suka rubuta na dai taba ba ku wannan labari cikin abubuwan da suka rubuta a littafan su za a samu matsala ta faru a ce ga littafin at-taurat a zo a yi aiki da shi wani daga cikin malaman su zai ce a'a su sun riga sun yi sharhin littafin don haka ba sa bukatar littafin yanzu sai da ma asalin at-taurat a wurin yahudu al'adar su ita ce duk asabar za a zo da ita baitul maqdis tunda ko dake dama a ciki take aje kuma kofi ɗaya ake yi ba kamar irin yanzu kowa da qur'ani a gidansa ba su a can kofi ɗaya ne kuma nan a baitul maqdis idan aka go ran asabar sai a tashi al-haqam al-akbar babban malami sai karanta yana karantawa sauran jama'a suna ji bayan an gama sai a rufe shi sai a je kowa ta gida haka abin da suka sani ne littafi kenan da suka tashi suka rubuta manya-manyan sharhohi akan shi littafin at-taurat din suka sanya masa suna midrash shine midrashat sannan kuma bayan wannan suka zo suka yi istikhlasin suka takaita wani littafi daga midrash din suka sa masa suna mishna shine littafin fiqh to shi kuma suka zo suka zauna wasu malaman su daga baya suka yi sharhi akan wannan mishna din suka sa masa suna gemara kuma suka ce da mishna din da maran in an hada su shine talmud wannan tunda suka yi wannan sai suka yi watsi ba ruwan su da daukan littafin ainihi sai aiki da shi kurukuru za a ce wa malami daga cikin malaman yahuda ga abu kaza sai ce a su abin da yake cikin wannan da suka rubuta da hannunsu shine za su yi aiki da shi kaga wannan shi ma zaka sashi a bangaren mai bangaren juya baya ne da bijirewa daga littafin Allah su koma wani abu daban sannan za ka ga irin abubuwan da suke faɗa a waɗannan littafai na rashin ladabi ga Allah subhanahu wa ta'ala da maganganu da kasan abokinsu wannan da sha gaya mana shi ko in suna magana da Allah kai ka ce da abokinsu suke magana haka yake a cikin waɗannan littafai bal har zagi da kalmomi marasa kyau duk abin da Allah madauki ke bamu labarin nan a cikin alqur'ani cewa halin yahudawa akwai kaza akwai kaza akwai kaza a ciki to duk yana nan a cikin waɗannan littafan su rubuta shi a bayyane don haka ashe muna buƙatar mu ma a faɗakar da mu cewa in muka aikata irin abin da suka aikata irin hukuncin da Allah ya yi musu shi zai mana shine abinda malamin ke fadakar da mu wannan sai ce fa yusibuna ma min adh-dhammi wal iqabi ma asabahu sai zama abinda ya same su na zargi da uquba sai mu ma ya same mu bal il wajibu ala kulli ahadi abinda yake wajibi akan kowanne mutum idza du'iya ila kitabillah in an kira shi zuwa littafin Allah an yasma'a wa yuti'a ya karba kuma ya da wannan shine tafsirin abinda ake nufi da as-sam'u wa ta'a as-sam'u bi ma'na al-qabul wa ta'a bi ma'na al-inqiyat mun gane qabuli shine ka yadda da hukuncin haka yake shine as-sam'u ba magana kawai ku ji ku yi da'a kamar yadda muke fassarawa hakan ne amma ma'anar ji din malamai suke fassarawa ma'anar ji shine sama'a qabuli ka ji ji na karba sannan kuma ayi da'a ga umarni ma'ana ayi inqiyadi a jawo zuwa ga hukuncin da yake cikin wannan abinda aka ce a bidin sai ce wa yuti'a wa yanqad kama qala ta'ala kamar da Allah madauki ke cewa innama kana qawlal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi li yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na abinda kawai yake kasancewa maganar mu'minai ra'ayin mu'minai maganar da take fitowa daga bakin su idza du'u ila Allah in an kira su su zo ga Allah wa rasulihi da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li yahkuma bainahum dan ya hukunci tsakanin su an yaqulu sai su ce sami'na mun ji mun karba wa ata'na kuma mun jawo mun yi da'a mun bi abinda aka ce mu bi as-sababu alladhi gharra ahla al-kitabi bi tajarruhihim ala ma'asi Allah sababin da ya rudi ahlul kitabi zuwa ga wannan tsaurin ido da tsaurin kai da rashin girmamawa su dauka ala ma'asi Allah akan saban Allah huwa qauluhum shine fadin su da suka ce lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaktabu wannan magana da suka faɗa kun ga gaskiya ce ko ƙarya ce su suka kirkiro ta cewa ai su lan tamassahum an-naru illa ayyaman ma'dudat a wannan wuri Allah subhanahu wa ta'ala ya ce illa ayyaman ma'dudatin bi al-alif wa ta akan siga ta jam'u muannath as-sal a suratul baqara abinda yazo shi kuma a can shine lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah wancan na farko yazo da sigar ifradi wanda ma'anarsa kuma jam'u qilla ne wannan kuma jam'u kasra ne mun gane yau a wancan kai shine jam'u kasra wannan kuma shine jam'u qilla kamar da malaman larabci suke cewa har malamai suke ta tattaunawa me ya sababin bambanci can an ce ma'dudatin ko ma'dudatan nan kuma ma'dudatin duka a halin nasba wancan Usman mai suka ce sun yawaita abin sun nuna da a farko sun faɗi kwanaki masu yawa domin kamar yadda na gaya mana da na niyyar in zo mana da littafin da suka faɗi wannan magana a ciki ban samu lokaci na fito da shi ba saboda yana tsakiyar wasu littafai Talmud da kuke ji ana labarin Talmud wannan magana da Allah maɗauki ya faɗa sun faɗa ƙuru-ƙuru a cikinta a cikin wannan littafi nasu na Talmud cewa duk ba Yahude matukar rayuwar da zai yi a cikin wuta shine wata goma sha biyu wannan abin da ke cikin Talmud kenan a littafin tafsiri malaman musulunci da suka yi magana akan wannan wasu sun sabani wasu suka ce a kwana 40 shine gurgudan kwanakin da suka bauta wa dan maraki yayin da Annabi Musa ya tafi ganawa da Allah subhanahu wataala shine kwana 40 za a yi musu azaba a cikin wutar jahannama wasu kuma suka ce a kwana 7 ne shine adadu ayyami ayyamul duniya kwanakin duniya ai guda 7 ne ko waɗannan ne da muka sani daga asabar zuwa abin nan juma'a yau to wasu malaman su ko in ce wasu malaman musulunci suka ce abinda yahuda suka ce adadin kwanakin da za su zauna a cikin wuta shine iya kwana 7 wasu kuma suka ce kwana 40 to wanda suka dauki kwana 40 shine kamar yadda wasu suka ce sune wanda suka faɗi maqauli na farko cewa illa ayyamun ma'duda da jam'u kafra wannan kuma wanda suka ce kwana 7 sune masu jam'i qilla wannan dai kuma ya talammusi ne dai na hikam daga wurin malaman musulunci wannan yace kaza wannan yace kaza amma abin da ke rubuce a cikin Talmud abin da suka ambata shine wata 12 bayan wata 12 wai Annabi Ibrahim zai zo ya leka cikin wutar jahannama duk wanda ya gani bai hude alamar bai hude kuma shine kaciya to zai sa a fito da shi mun wannan lokacin da suka rubuta waɗannan hukunce hukuncen lokacin hukunce hukuncen ko in ce tasirin daular Roma wani daular Roma sun karbi addinin kristanci ya zama official religion don haka suna gaba da kristanci sosai kuma da man can kun san da asalin akwai gaba tsakanin yahudu da krista sakamakon da awar yahudu cewa sun kashe annabi isa da yaddar da su krista suka cewa eh yahudun sun kashe annabi isa bayan ku Allah madauki ya ga mana cewa duka babu wanda ke gaskiya a ciki Allah bai ba da dama an kashe shi ba kamar yadda muka sani wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu to abinda nake so in faɗa anan shine su a wadancan rubuce-rubuce lokacin da suke rubuta wannan abu sukan zargi kristoci a matsayin cewa su ne ba sa kaciya shi yasa suka ce duk wanda ke cikin wutar jahannama za a zo in dai mutum asalinsa bai yahude ne to annabi ibrahim zai zo ya hango shi da kaciya sai ya cire shi don kaciyar nan sai a cire shi su kun ga ba zancen maganar imani bane kaciyar ita ce alamar bai yahude ita wai annabi ibrahim zai kalla sai ya cire shi daga wutar jahannama shikenan wani kaulin nasu ma cewa suka yi asalin wutar jahannama ma ko shiga wutar gaba ɗaya iya yahudawa ne ma za a yi musu ma hisabi masu shiga aljannar yahuda ne masu shiga wutar ma kawai yahuda ne duk wanda ba bai hude ba kawai ƙasa za a maida shi ko ne turaban za a ce musu duk wannan sun faɗe shi a cikin wannan littafin kun ga dai duk wannan yana nuna ta'assubinsu zuwa ga ra'ayoyinsu da kuma cewa ga irin abin da Allah yake ba mu labari sun faɗa to haka ɗin abin yake a rubuce a cikin waɗannan littattafan nasu sun manta cewa ai maganar annabi ibrahim ba nasu bane ba wai kace ma ba nasu ne su kadai ba a samsan ba nasu bane Allah madauki ya gaya mana ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wama kana minal mushrikin don haka shi annabi ibrahim kuma lokacin annabi ibrahim ma babu wani abu mai suna yahudanci bal zamanin annabi musa ma babu yahudanci ballantana kullum muka ga wannan mukan so mu maimaita tarihin yadda aka samu yahudancin ba don komai ba saboda wani tunda ba karantawa yake yau da kullum ba baya rikewa yana ganin kamar annabi ibrahim din yana da alaka da yahudanci asalin annabi ibrahim ba shine da yayi hijira daga babil ba babil nan ne mahaifarsa babil kuma a ina take a iraki yayi hijira ya koma falastin a zamansa na falastin yadda shi da matarsa sara Allah subhanahu wa ta'ala bayan shekara da shekaru ba su samu ƴaƴa ba Allah yasa ya zo Misra sakamakon wata yunwa da aka yi ya samu Hajar aka bashi Hajar da dai maganganun malamai akan cewa baiwa ce ko ba baiwa ba wasu malamai masu bincike a tarihin Yahuda sun ce maganar gaskiya ba ma Yahudiya ba baiwa ba ce Hajar ya zo da ita ita ce ta fara haifa masa ɗa nasa da cikinsa kafin uwar gidansa Sara Hajar ta haifi Isma'il mun fahimci wannan sannan kuma aka haifi Ishaqa kun fahimci abin Ishaqa shi ya haifi shi kuma ya haifi wa Yaqub to Yaqub shi ake ce mai Isra'il wannan a takaice nake fara saboda ba shine munasabar maganar mu ba Yaqub shi ake ce mai Isra'il shine mai ƴaƴan nan guda 12 wanda a cikin su akwai annabi Yusuf shine ya taho daga Misra lokacin da ake yin wannan bayan ya zama babba kai ana yinwa ya kira ƴan uwansa suka taho da baban ko aka zo aka zauna a Misra wannan shine zuwan banu Isra'ila wanda ake cewa zuriyar annabi Yaqubu zuwan su Egypt na farko kenan sakamakon annabi Yusuf ya zama wani minista ko babban mutum dai suka zo suka zauna cikin karimci da zaman lafiya to bayan wannan lokacin da rasuwar annabi Yusuf Fir'aunan da ya biyo baya kuma suka koma azabtar da su banu Isra'ila har zuwa Fir'aunan da a zamaninsa ne aka haifi annabi Musa kun ga shi tarihin yana da yawa yana da fadin da ba shi da alaka da kuma a cikin waɗannan yau a ƴaƴan annabi Yaqub ne akwai Yahuda ɗaya daga cikin su Yahuda to a zaman da suka yi shi ma ba shi kansa din ba a cikin ƴaƴansa da suka zauna a Misra jikokinsa da suka dade da shi ma ya mutu da aka tashi lokacin da Allah subhanahu wataala ya taimaki banu Isra'ila suka bar Misra Allah ya tsirar da su suka bi ta cikin teku suka tsallake da aka raba musu ruwa bayan annabi Musa ya daki ruwan da sandansa ya rarrabe tsibi-tsibi kun san ba fa darewa gida biyu aka samu hanya ɗaya ba a tsibi-tsibi ya koma
sun kwace ruwa ya zama ka tsibi tsibi kamar dala haka ya koma sai kuma suka bi ta tsakani suka wuce sannan fir'auna yazo da shi da mutanansa ruwan ya koma ruwa Allah ya halaka su to waɗannan duka jikoki da jikoki ne na annabi yaqubun da su yahudan ba wai su kansu bane su annabi su duk sun dade da mutuwa a lokacin nan ba zancen su haka jikokin su ne suka zo a cikin jikokin da jikokin da jikokin shine fa aka samu annabi Musa da dan uwansa annabi Harun da Yusha'u to shine suka zo Allah madauki ce su shiga su yaki mutanen Falastin in suka yake su domin a dama akwai kabila sunanta kabilan Falasto sune da dadu a wannan wuri kasar su ce aka ce su yake su kuma turka turka ne manya manya shine yahuda suka tsorata kun san dai wannan kisa farkon suratul maida Allah ba mu labari har suka ce wa Allah suka ce annabi Musa izhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idu basu wannan yaki ba har a cikin Allah ya buga musu fihi na shekara 40 suka bace suka rasa inda zasu je su ba misran ba basu dawo baya ba su ba falastin din ba basu san inda zasu je ba suka shekara 40 a cikin dimuwa shine nan aka yi ta wannan zubo musu da almannu wasalwa da duk wannan kisa duk a wannan wurin aka yi ta a cikin wannan lokacin ne annabi Haruna ya rasu bayan sa annabi Musa ma ya rasu annabi Yusha'u shine ya shiga da mutane da su banu Isra'il kasar Falastin aka yaki waɗannan amalika din kuma aka zauna a wuraren da suke to a wannan zaman shine aka ya karkasa musu zurriyarsu 12 ko kabilunsu 12 wannan gidan wane nan da gidan wane nan da gidan wane akwai kabilan Yahuda da Binyamin suka zama kasar su daya ita ce inda area Baitul Maqdis inda wannan masallaci yake na Baitul Maqdis a yanzu wannan area ana kiranta da wannan sunan sai ake kiranta ad-daulatul yahudiyya saboda banu yahuda ne asalinta sauran kuma kabila 10 su kuma ana ce musu daulatul isra'il kun fahimci abin su wannan daulatul isra'il shine a zamanin ashuriyun wasu mutane da suka yi mulki a suriya can a baya tun kafin buhtu nasar ko nabukadnasar suka zo suka kwashe su gaba ɗaya suka mai da su bayi shine ake cewa har yau ba a san asalin ko inda suke ba ba wanda ya san inda tarihin su yake abinda aka sani ya rage na yahudawa sune wannan banu yahuda da banu binyamin shine suka zauna a wannan area din to wannan inda suka zauna shine ake ce mata ad-daulatul yahudiyya kasar yahuda na banu yahuda to kaga kuwa idan wannan sunan shine asalin kuma aka dauki addini shi ma aka bashi suna ashe annabi Musa bai san yahudanci ba kun gane wannan zancen sannan kuma sauran annabawan ma duk basu san akwai wannan babban lantana a je ga annabi Ibrahim ina ruwansa da wani mutum sunansa bai yahudi Allah ya sa kun fahimci abu yau da haka wani zance ne su da suke fada kawai suka kirkiro shi ba ruwan annabi Ibrahim balantana har a ce wai ya zo ya leka wutar jahannama a cire wani Allah kuma ba haka yake abin sa ba mun sani a ce an ciro mutum saboda kaciya to ai ba su kada suke kaciya ba saboda annabi Ibrahim din ku ga dama ba nasu bane nawaye na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam domin shine Allah a cikin alqur'ani ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi koyi da annabi Ibrahim kuma wannan millar da muke kai yanzu ita ce millatu Ibrahim haka shi yasa za ku ga kaciya tana nan a cikin musulunci yana cikin sunanul fitra a musulunci ake kaciya tare da cewa gaskiya ne yahudawa sun samu daga cikin ilmomin da aka ilmantar da su daga karantarwa annabi Ibrahim din cincin akwai kaciya tunda annabi Ibrahim din shi kansa sai da shekara 80 yayi kaciya da kansa shekara 80 sannan yayi kaciya a yadda dai tarihin su yake fadi wannan abin shi yasa ya zama sunna a ƴaƴansa ake yi amma kuma daga baya saboda tasirin daular Roma wanda suka jirkita addinin Kirista shi yasa aka cire abin daga addinin Kirista ko ga Kirista suna zama da loba maimakon su yi kaciya duk da dai wasu daga cikin su suna yi waɗanda suke karanta Old Testament za ka ga sun yarda da yin kaciyar amma asalin masu yin Kiristanci ba sa yin kaciya a karantarwarsu to kuma duk inda aka soki rashin kaciya a cikin littafin Yahudu to da Kirista ake Allah sai kun fahimce ni ku kyale shi ba ruwan mu da wannan nace mu koma littafin mu na sa'adi ko yawa to abin nan da suka fadi lanta masanan naru illa ayyamin ma'dudatin wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun wannan abin da suka kasance suna kirkirarsa to shine gharrahum fi dinihim shine ya rude su a addinin su iftarau hadha alqawla su suka kirkiro wannan magana ta cewa wuta iya kwanakin da zata taba su shine kaza fadannuhu haqiqatan sai suka zaci cewa wannan maganar tasu ai haqiqa ce fact ne ma'ana gaskiya ce alhaliku ba haka bane fa'amilu ala zalika sai suka yi aiki akan haka suke rena kowa kuma ne daga cikin manya-manyan mabadi din da mutum zai karanta principles din rayuwar ba yahude duk mutumin da ya karanta littafan nan nasu musamman dai wannan nake gaya muku labarin sa littafin Talmud akwai wani chapter babba a ciki ko ba chapter ba zaka ce littafi a cikin shi asalin Mishnah din kuma da sharhin sa babba a cikin Gemara wato Talmud ya kai shafi 370 da wani abu sunan littafin Abuda Zara Abuda Zara ana nufin Ubadul Asnam to su abin da suke nufi da Ubadul Asnam sune Kiristoci to duk mutumin da yake so ya san matsayin ba Yahude dangane da sauran al'umma to ya karanta wannan wuri mafi yawan abin da mutane suka rubuta akan halin Yahudawa da attitude din su dangane da sauran al'ummomi to daga wannan wurin aka tsamo shi daga wannan chapter din ko wannan littafin da yake cikin wato Talmud magana mafi muni dangane da duk dan adam din da ba bai Yahude ba suka ce bawa ne Allah ne ya halice shi kawai dan yin hidima ga bai Yahude wannan kurkuru yake a rubuce dan ka bashi da wani yanci dan an zubda jinin sa ba komai bane dan ka yaki ko wani abu ya hada ku da su dan ba zancen sassautawa in dai suna da karfi to kawai su ga bayan mutane wannan yana cikin abin da yake a rubuce yake kurkuru musamman kuma su asali sun rubuta suna nufin kristoci ne ba suke da nufi da wannan da yake da su suke zaune a wancan zamani amma dai wanda ba kristocin ba abin ya shafe su mu kyale wannan yace fa'amilu ala zalika wa lam yanzajiru anil maharimi basu wato tsorata daga tsoratarwar da aka yi musu ba na wato kasu aikata abubuwan da yake haramu suka ci gaba da aikata haramun din su li'anna anfusahum domin ko rayukansu mannatuhum sun musu guri wa garrathum suka rude su anna ma'alahum cewa makomarsu ilal jannati aljanna zati ma'ana makomarsu zuwa aljannati haka rayukansu suka yi musu wannan buri dan a tunanin su shine ba wanda zai shiga aljanna sai su inda suna tsammanin su yaya ne na Allah subhanahu wataala bal a maganganun su ma suna daukar kasar Isra'ila da suke kira Isra'ila kasar mata ce ga Allah akwai wani malaman su da suka rubuta wannan a cikin littafin su suna daukar kamar mata ce su kuma da aka haifa a wurin yaya ne ga Allah Allah da ya sauke to wannan shine rudanin da suke yi har su tsammanin cewa babu mai shiga aljanna sai su wa kadhabu fi dhalika wannan kuma ƙarya suka yi fa inna hadha mujarradu kadhibin wa iftira'in wannan tsantsar kawai ƙarya ce da kirkire wa inna ma ma'aluhum makomarsu sharru ma'ali ita ce mafi munin makoma domin ku Allah subhanahu wa ta'ala na farko bai yadda yana da da ba shi da da kuma duk wani dan adam wajen abin da ya shafi hukuncin da Allah zai masa a wannan duniya me ake lura da shi alaƙar shi dan adam din nan da Allah ka yadda da Allah ka yi imani da shi ka bauta masa aljanna ka ki yadda da Allah ka ba kai imani da shi ba ka ki bauta masa ina sai wuta ko dan waye mutum dan ka ba zancen wani mai jinin ba Yahuda jinin menene Allah ba ruwan sa da wannan har zuwa dora mutane wani addini abin nan me ake ce ma gaba da samiya wai antisemitism mutum daga ya ce wani abu akan Yahuda sai a ce ya ki sami to sami ta wani ai Allah raba suna cikin banu sam ake nufi wannan dai ku kyale wannan zancen shi ma ba shi da wani asali dai cikin abubuwan da suke faɗa sai ce wa aqibatuhum aqibatun wakhima makomarsu makoma ce wanda take mummuna fali hadha qala ta'ala dan haka Allah subhanahu wa ta'ala yace fa kaifa idza jama'nahum li yawmin la rayba fihi to ya lamarin su zai zama muka tara su zuwa wani wuni wanda babu tantama ba kokonto a cikin aukuwarsa ai kaifa yakunu haluhum yaya halin su zai zama wa wakhimu ma yuqdimuna alayhi da kuma munin abin da suke gabatuwa a kansa ma'ana abin da suke aikatawa halata ma'ana halatun la yumkinu wasfuha wani hali ne da ba zai yi a iya siffanta shi ba wala yutasawwaru qubuha wanda ba zai yi a iya suranta ka iya imajinin yadda munin abin yake ba duk ba za ka iya ba li'anna zalika al-yawm domin ko wannan wuni na tashin al-qiyama shine yawmul qiyama an-nufus ko yawm a yawmu tawfiyatun nufusi ranar qiyama rana ce da ake baiwa kowanne rai abin da ya aikata shine ma kasabat wa mujazatiha da ba su sakamako bil adli da adalci la bil zulmi ba da zalunci ba su hukuncin Yahuda hukunci ne iri ne na zalunci su dauki yanzu a ce duk al'umma kowaye mutum a wurin su ba mutumin kirki bane da ma'ana ce musu goyib mana amma watar kace sune suka fara fito da wannan istilahin wani ya koma gefe yace sune khawas su sauran tarkace kuma a ce musu ammawa ammawan su wanda suka fara fadin wannan sune yahudawa suna ce wa larabawa wato ummiyin ko kuma mabi wato wadanda yan gama gari shine goyim haka suke kiran su da yaran su na yaran da hebrew language abin da suke kiran su kenan ma'ana su ka yadda ka san dabbobi haka suke dauka duk wanda ba bai hude ba kaga wannan asali ai zalunci ne ko adalci zalunci Allah ko ba da wannan mizanin yake aiki ba musamman kuma a saurara a gani ran tashin alkiyama za a zo a ga musu alin shi yasa kun ga anan bai fadi wani abu da za a yi musu ba sai ce fa kaifa idza jama'nahum kaga sai ce ku bar dizzancen da za ku yi ku bari a taro ran tashin alkiyama in muka tara su abin nan zuwa wani wuni wunin da babu kokonto a cikin sa kuma abin da ake a ciki shine aikin da kai shine zaka samu sakamakon sa babu zancen kai dan wani ne ko jikan annabi ne ko wani ne aikin da kai da shi za a yi maka hukunci kun ga daga nan masu shi'a suka samu wannan irin abin akwai abubuwa da dama da shi'anci ya dauka daga yahudanci wanda dai na san mun ba karo haka dai jefi jefi ina ji mukan faɗi wannan zancen ko in munasaba ta kama akwai rubuce rubuce man da wasu malamai suka yi bincike sosai alakar yahudanci da shi'anci da asalin mun karanta ma wasu abubuwa nan nan ba kuma ta ma yawa tun daga tarihin Abdullahi ibn Saba to tun kafin sa ma waɗannan abubuwan da aka rubuta daukar wasu mutane cewa sune khawas ke bantattu sune na Allah sauran mutanen tarkace ne ga magari kaga nan ai shi a masana da wannan su a wurin shi a sune khawas sune na musamman na Allah saboda suna ga suna wai suna da awar sune masu bin ahlul baiti alhali ko ba abin da ya hada shi a da ahlul baiti ahlul baiti mutanen kirki ne sunna suka yi ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗannan kuma masu zancen suna yin shi'a babu abin da ya hada su la min qaribin wala min ba'idin da ahlul baitin nabi sallallahu alaihi wasallam to irin wannan abun ita ce irin wannan ƙaryar sai su kira sauran mutane su ne gama gari su kuma su ne na musamman Allah da ya kyauta maganganun suna nan daidaiwa wa qad ulima mun sani ko an sani anna zalika ala qadri al a'mali wannan sakamako da za a yi ran tashin alkiyama ana yin sa ne gurgudan ayyuka wa qad taqaddama min a'malihim wani abu kuwa min a'malihim na ayyukansu taqaddama ya gabata ma yubayyinu irin abinda zai bayyana mana annahum ashaddu an-nasi azaban saboda lura da irin ayyukan da suka aikata to sun fi kowa tsananin azaba mutumin da zai zagi Allah ya ce Allah faqiri wata rana wani hakamin su hakam in an ce hakam ne malamin yahudawa ga cikin manyan malaman su cancan baya a cikin talmud suka rubuta wai na tafiya shi wai irin abin nan yake da ake cewa kamar ka yace yana da karama ya tsaya wata rana a wani wuri wai an zo an ce masa an yi kanfan ruwan sama ana bukatar ruwa sai ya tsaya a wani wuri ce wa Allah Allah ina son ruwa yanzu a zubo shi a nan wai sai Allah ne ya zubo masa iya daidai inda kewayensa yake iya daidai samansa kawai in ya tsallaka ya fita babu sai sai har Allah wani irin abu ne haka ni ba haka ne ni ai dan al'umma ne sai a zubo ruwa saboda noma da abin sai Allah ya bashi hakuri ya ce kai hakuri wai ba a gane bane wannan fa haka suke wa Allah fa to yanzu me irin wannan wane ne mai shan azaba da shi da wanda ya imani da Allah rabban wahidan kuma yake bauta masa shi kadai musulmi kenan wane ne zai samu azaba wancan ko ku musulmi su za su samu azaba irin wannan maganganun na reni ga Allah in kana jin su wani abun ba zan iya fadar sa ba anan amma dai ina nan so sun rubuta to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qulillahumma malikal mulk ka karanta ko to malam menene mu karanta dai ko mu ji fassarar wannan kalmomi kafin mu je mu karanta abinda malam sa'idi ya ambata Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qulillahumma kace allahumma ya Allah asalin allahumma ya kamar kace ya Allah to siga ce ta addu'a sigogin addu'a suna nan a larabci da yawa ko da sunan ilahi ko da sunan rububiyya ina cikin dai babban abin da annabawa suka saba addu'a su roki ubangiji da shi da sunan rububiyya ya rabbi ko rabbana ina nan da yawa cikin alqur'ani akwai kuma allahumma shi ma wurare da yawa Allah subhanahu wa ta'ala yace kul kace Allahumma ya Allah malikal mulki wannan mutane suna fassarawa zaka suna cewa ya Allah kai ne mamallakin mulki ba mubtada ne da khabar ba ba mubtada ne da khabar ba amma duk ci gaba ne da addu'a Allahumma ya Allah to kuma sai a ƙara ya kafin malikal mulki shi yasa malika din ta zama mai nasaba saboda idafa akai in za a yi idafa a halin nida'i asalin munada dan ma ake masa aiko amma idan mudafi ne shine za a yi masa nasaba shi mudaf din a yi masa nasaba shi kuma wannan abin nan wanda aka yi munada sai ya zama shine me ya zama majruri saboda idafa malikal mulki kaman kana kaddara ya malikal mulki ne mun gane to addu'ar tana nan ko kuma asalin wannan kalmar dama duka yabo ne Allah ake wa wannan yabo kun kace Allahumma ya Allah malikal mulki ya mamallakin mulki kun ga fasara to shine abin da yake tu'til mulka man tasha'u kana bada mulki shi yasa zo da mudari'i al'adarka sunnarka dangane da bayinka yadda kake saba mu'amala da su shine kana bada mulki ne man tasha'u ga wanda ka so wannan mashi'a ake nufi me ake nufi da mashi'a ganin damar Allah wadda la alaqata laha birrida wal mahabba ko yawa bata da alaka da rida da yarda da mahabba Allah sa kun gane wannan abin da nake nufi mun kuma wanda da sine na akida ne nan tsantsar mashi'a ne in Allah ya so yana bada mulkin sa ga wanda ya so dinnan kar ka fassara shi da cewa yana bada mulki ga wanda yake so a matsayin yana son sa kun gane ba wai Allah yana kaunar sa yana son sa ya yarda da shi ba a'a ya bashi dai mulki saboda ya ga dama ya bashi kun fahimci abin in ba ku fahimci ne ba za a kuskure a duk abin da zamu zo baya kun gane ko ba ku gane ba yau ma'ana ana yaba wa Allah ne ana yi masa kirari cewa ya Allah kai ne kake bada mulki ga wanda kaga dama wannan haka zaka fassara kar ka ce ga wanda ka so sai wani ya dauki ma'anar wanda ka so din ma'ana duk wanda kaga an bashi mulki to Allah yana son sa ba haka ake nufi in ka fassara cewa duk wanda ke da mulki Allah yana son sa to ba haka bane ai akwai wanda suke mulkin kuma Allah baya son su dan ba su abin da Allah yake so ko ashe Allah yana bada mulki ne ga wanda yaga dama shine ma'anar man tasha tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha kana kuma fusge mulki ka kwace shi daga wanda kaga dama shi ma ko kaga wannan ma yana ƙara nuna mana wancan mashi wancan tasha'u ba mahabba ba ce ko domin in ana son sa dan me za a kwace sai a bar shi in so ake nufi dan haka ma'anarsa wannan ganin dama kana kwace mulki daga wanda kaga dama wato izzu man tasha'u kana buwa yadda wanda ka so ma'ana kana baiwa wanda ka so izza wanda kaga dama kana bashi izza wato zillu kana kuma kaskantar da shi ma wanda kaga dama wanda ka so kai masa haka ma'ana kaga dama kai masa haka biyadika alkhairu alheri awwaluhu wa akhiruhu biyadika farkon alheri da karshen alheri duk a hannunka yake innaka lalle kai ala kulli shay'in qadir mai iko ne akan kowanne abu daga cikin sa akwai mulki tuliju layla fil nahar ba karanta nan ba ko to ba shi nan din saboda lokacin zamu ba zai isa har mu karasa karanta waɗannan ma'anonin ba muje cikin sa'adi ko masu littafi malam sa'adi yake cewa yaqulu Allahu li nabiyhi sallallahu alaihi wa sallam an Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa manzansa sallallahu alaihi wa sallam qul illahumma malikal mulk ay antal maliku المالك لجميع الممالك معنى يبا الله يكي شوى أنت الملك كيني سلكي سلكي ميئيكو المالك لجميع الممالك كما واند يملك دكان إيكو دملكي كما قاني ببنش نكلمهم كوي إن أنت مالك أنا نفهم مملكي وأونا واند يملكي أبو in an ce malik shi kuma yana nufin sarki yadda yake alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin ko akwai kuma qira'ar wars maliki yawmiddin to maliki ma'ana mamallaki wanda ya mallaki ranar sakamako maliki kuma sarki a ranar sakamako wannan shi ake nufi to dan haka akwai banci tsakanin malik da kuma malik to nan an yi idafar malik zuwa ga mulkin kun ga saboda yana nufin me ma'anar malikin mamallaki ma'ana kai ka mallaki mulki babu wani dan adam da zai zo ya ce maka mulki nasa ne shike da shi ya ga dama wanda ya ga dama shi zai a wannan duk sifar Allah ce Allah ne yake bada mulkin sa ga wanda ya ga dama sai ce fa sifatul mulki na kuma shagi a mana akwai bambanci tsakanin mulk da kuma milk ko me bambanci me mulki da larabci nake faɗa in an ce mulk ana nufin sarauta milk shi kuma ana nufin mallaka hadha alqalamu milki wannan alqalamin mallaka ta ce nawa ne mun gane to da kasaran mimun a nan wurin in ko sarauta ce mulk shine masdarin sa mun gane yawa to sai ke cewa fasifatul mulki almutlaq laka mana idan aka siffanta mulki ba a kayyade shi da wani ba misali ba a ce sarkin kaza kasar kaza ba ko shugaban kasar kaza ba akai shuru aka ce sarki da sarkin kowa da kowa to Allah ake nufi mun fice abin shine ma'anar sifatul mulk al mutlaq wanda ba a siffanta ta ko an kayyade ta da wani abu ba wal mamlakatu kulluha uluwiyuha wa sufuliyuha laka ita masarautar sovereignty masarauta da ikon da ke cikin ta na sama da ƙasa duka laka duka naka ne babu wani wanda za a ce a sama shine sarki ko Allah ne sarki a sama wasu kuma a ƙasa sune sarakuna a sama da ƙasa Allah shi kada shine sarki sarki da sarauta irin ta Allah wanda babu bata kama da ta dan adam ba sarautar dan adam kuwa wace iri ce akwai wanda ake haihuwa su a matsayin sarki kun ga dan adam ashe sarautar dan adam sarauta ce wadda take samuwa bayan babu ita ko sannan kuma wani abu zai zo ya kauda ita ko da rai ko ba rai ko mutum shine da ba shi bane mai sarauta sai ya zo ya zama mai sarauta to kuma wata ran yana kallo sai ya zama ba mai sarauta ba wani kuma sai ya mutu sai wani ya zo ya hau amma ta Allah ba irin wannan ce sifar ta ba tun kafin a halicci halittar Allah shine sarki ya halicci halitta shine sarki a kansu yana gudanar da rayuwar halittarsa shine sarki a kansu ran tashin alkiyama shine sarki a kansu har tambaya zai yi limanil mulku yau mulki ga wa yake a yau kaga duk wanda ke ji a jikinsa a duniya da yayi sarauta zai ji a ina yau ba ranar sa bace lillahi alwahidil qahhar ga Allah yake Allah wanda yake shine mai rinjaye akan kowa da kowa to ne da duk kalmomi ne na yabo da ake gaya wa Allah subhanahu wataala a wannan aya ina ne yace wat tasrifu wat tadbiru kulluhu laka juya abubuwa daga sarauta zuwa talauci ko in ce wani talaka ne ya zama sarki wani sarki ne ya zama talaka ai shine tasrifin da ake nufi wani ba komai bane ya zama wani abu wat tadbiru da kuma gudanar da abubuwa gudanar da rayuwarku da ta mulkin da ba ta mulkin ba kulluhu duk waɗannan abubuwan laka na Allah ne thumma fassala ba'd at-tasarifi sannan sai Allah madauki ya mana bayani daki daki na wasu daga cikin waɗannan abubuwan da yake jujjuyawa din tasarifin da ma abin da ake mishi ne sarrafawa Allah madauki ba shine mai sarrafa zukatan mutane ba ta bangaren hidayah da idlali ko abin nan shiryarwa da batarwa to nan kuma zancen mulki yau yana hannun wannan a dauke a bawa wannan yau yana hannun wannan a dauke a bai wannan wa yake yin wannan abun duk Allah ko abin da ke hannun ku sababi kila zuwa ce manyan mutane su zo su yi shawara su zabi shugaba a cikin su a zo ayi kila zuwa ce wani shugaba da kafin ya mutu ya ce wani ne shugaba a bayana kila zuwa ce mutane ne su yi shawara a tsakanin su zaba duk wannan sunan sa sababi amma ainihin wanda ya ayyana waye zai yi Allah ne ya yi tuntuni kuma wannan ayyanawa din ba ta nufin Allah na son sa maganar Allah yana son shi ko baya son shi yana alaka ne da aikinsa mai adalci ne mai imani ne Allah yana son sa mai zalunci ne ko da musulmi ne Allah baya sauta mun gane wannan amma Allah ya jujjuya abun a siffarsa ta rububiyya yau wani ne shugaban kasa wata rana ba shi bane wani ne yau wani ne sarki a gari kaza wata rana wani ne ba shi bane wannan abun Allah ne ke yin sa babu wani la matsafi da za a je gurin sa da yake da iko a ce ta hanyar sa ne abin zai samu ko kana sa ran sarauta za ta samu aje tintina a shirye wannan har idan ka samu kai murna cewa yauwa ai da ma na gaya muku malami na yafi karfi kuma da suke cewa wannan duk ba haka bane me yin abin nan Allah in wani ma yayi wani kulumboto yayi sababi duk yana cikin sababi da aka saba yi kamar yadda mutum zai sha sammu ya mutu yadda mutum zai sha wani abu ya zama ba shi da lafiya kun ga wannan ai sababi ne ko to haka wadancan din suna cikin al asbab ad dunyawiyya al qadariyya wanda Allah maduki ya kaddara amma dai babu mai hannu a cewa wani ya zama shugaba in ba Allah ba Allah maduki ta miki ثم فصل بعض التصاريف التي انفرد الباري تعالى بها وان الله مدوكي شي كدي يكوبتا اي يكي بنتا da su ga su tutil mulka man tasha kai ne ke bada mulki ga wanda kaga dama za iya fito mana a yanzu da wani mutum wanda shi ke bada mulki ga wanda yaso ko mutum shugaban kasa yake ba shi da ikon yace wane ne tilas zai kaza komai yake gudana to Allah ne ke bayarwa ba wani ne ke bayarwa ba تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء كما كاي كاكي زاري كاتشري كاكواتي كافزجي ملكي daga wanda kaga dama وفيه اوانن مالن سعد يجي الاشاره الى ان الله تعالى سينزع الملك من الاكاسره والقياصره اوانن دليلين wannan ayar akwai dalili dake nuna cewa lalle Allah zai zo lokaci zai zo da Allah zai kwace mulki daga akasira akasira jam'u kisra masu sarautar abin nan farisa daular farisa persian dynasty sune iran sarkin su sunan sa kisra Allah ya ba mu labari a wannan addu'ar da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi akwai ishara cewa ashe lokaci zai zo Allah zai kwace mulkin waɗannan mutanen ya ba musulmi shine abin da mallan sa'idi ya hango domin idan to ai haka ne kuwa idan tunda mun yarda cewa ba mai yi sai Allah don haka kar mu damu kar mu tsorata wata rana Allah san kala zai bada abin ga hannun wanda wato shine zai zama zai abin da Allah subhanahu ta'ala yake so har lokacin yayi to yace wa fihi al-isharatu ila anna Allah ta'ala sayanzi'u al-mulka min al-akasirati wal-qayasira qayasira kuma jam'in qaisar ne qaisar shine mai sarautar rumawa ko dawa wa man tabi'ahum da wanda suke bin su wa yu'tihi ummata muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah zai kwace mulki daga wadannan kuma ya baiwa al-ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qad fa'ala kuma lalle Allah ya aikata hakan walillahi alhamdu yabo da godiya tabbata ga Allah an yi haka ko bai haka ba sai da aka rusa al-akasira aka rusa kuma al-qayasira mulki ya komo hannun musulmi saboda suna tsaye akan la ilaha illallah muhammadur rasulullah kansu a hade akan addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam basu raba kansu sun bi wasu addinan daban ba sai ce fa husulul mulki samuwar mulki wa naz'uhu da fizge shi da kwace shi tabu'un li mashi'atillah yana bin ganin damar Allah yana bin ma'ana yana biyayya ne ga ganin damar Allah in Allah ya ga dama ayi kaza in Allah ya ga dama ayi kaza wala yunafi zalika ma ajra Allah bihi sunnatahu Allah wannan abin da ya ga mana baya hana shine la yunafi baya kore ma jara ma ajra Allah bihi sunnatahu abinda Allah ke gudanar da sunnar sa da shi shine na ga mana dalili ko abinda Allah ya saba gudanar da sunnar sa me sunnar Allah yadda ya saba mu'amala da mutane Allah ya bar mutane ba wai daga sama ai ake yin wahayi cewa shugaban kasa shine wani ba ko khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wani ba Allah haka yake yi ba haka ne ya bar abun ne a tsakaninmu bil asbabid dunyawiyya da sabubba na duniya ta hanyar tunani da shawarwari sai a zaba to amma a karan karshe kowane ne ya hau to ba zai yi ba sai face Allah ne ya bada damar yin hakan idan kauniyan la shar'iyya ku gane wannan wai me yasa na dage nake fadin wannan an yi lokaci da zaka ji yan siyasa an suna maganganun su irin siyasar mutanen ta mutane haka an suna yi sai idan an zabi wani sai kaji wani ya ce to ai wani shi Allah yake so shi Allah ya ba wannan kuskuren fahimta ne kuma sai ya kawo wannan aya kulillahumma malikal mulki kulillahumma malikal mulki ba akan wannan take magana tutil mulka man tasha mashi'ar anan wace iri ce ana magana ne akan mashi'a ma'ana dama mashi'a da yake ana nufin iradar Allah kauniya duk inda za ku je ku kawo ku je ku dawo zabe ne kuka yi ayyanawa akai to ba za ku zabi wanda Allah bai ga dama ba domin in aka dauki cewa za ku iya abin da Allah bai ga dama ba kaman ku karfin Allah kenan ba shine malikal mulki ba kun gane wannan zancen ashe tunda shine malikal mulki shike bada mulki ga wanda ya so so ana nufin ganin dama to koda akwai sabubban duniya da zabe da makamantan su to Allah ne yake fidda wanda ya ga dama ya bashi wurge wannan wanda ya ga dama kamar da muke ta maimaita yace husul sabab yace kai menene وقد فعل ولله فحصول الملك ونزعه تبع لمشيئه الله تعالى ولا ينافي ذلك ما اجر الله به سنته wannan baya kore abinda Allah yake gudanar da sunnarsa min al-asbab al-kawniyah na sabubba na halitta wa diniya da kuma na shari'a din ma'ana domin akwai sabubban shari'a wanda za a ce a ilmance a zo a duba tsari a ga waye dace sai a zabi mutum based on addini in aka zabe shi akan addinin sa da alamar sa ta takawa to kun ga wannan menene magana ce sababi ne na addini sababi ne na shari'a to kuma wannan din shi ma sai ya tafi daidai da mashi'ar Allah ta asali yau sanan sai allati hiya sababu baqa'il mulki wanda shine sababin wanzuwar mulki wa husulihi da samuwarsa wa sababu zawalihi kuma shine sababin abin nan gushewar sa me duk wani darasi yake nuna mana anan in an ku bambance yau darasin namu ya shiga cikin babin kaddara akwai abinda Allah ya ga dama yayi wannan ba ruwan mu da shi shike yi sirrin sa kuma yana gunsa al-lawhil mahfuz ya rubuta abin sa kuma haka yake gudana mu kuma tunda ba mu san me ke cikin lawhil mahfuz ba me muke yi muna bin sababi to sababban nan nau'i uku ne ko da ya zama to abin nan iri biyu kai sababba kauniya da diniya wannan ambata su kuma suna zama sababi na mulki ya tabbata suna zama sababi na mulki ya samu suna zama sababi na mulki ya gushe su waɗannan sababba din kun gane ko ba gane sababin mutukuna din na ga idan ku kamar ba ku gane din to lokacin ba zai isa ba ku bar shi gobe za mu maimaita wannan zancen insha Allah sai mu dora akan sa mu dawo kan za mu tashi ba wani bayani za mu karanta nassin sa'adi ne daga farkon abin da ya fadi tu'til mulka man tasha daga nan zamu dora insha Allah muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala kara mana fahimta Allah ilmantar da mu abin da bamu sani ba abin da muka sani kuma Allah ba mu ikon aiki da shi abin da muka fadi daidai Allah ba mu ladan sa wanda yake kuskure ne Allah ya gafarta mana Allah ya sarri mana al'amuran mu Allah ba mu zaman lafiya a wannan kasa ta mu Allah ta miki addinin musulunci Allah ya tsare addinin musulunci da musulmi wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin akwai yan uwa da dama suna aiko bukatar addu'o'i mata da maza wanda bukatar kaza wanda bukatar kaza to duka mu dauka daukaka mu gaya wa Allah subhanahu wa ta'ala ba dan bai sani ba sai dai mu addu'a domin addu'an nan ibada ce muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya biya wa kowa bukatun san alheri wadanda suka aiko aure suke so sun rasa Allah ya basu wanda suka aiko haihuwa ce suka rasa Allah ya basu wanda kuma auren ne namiji bai samu ba Allah ya bashi wanda kuma abin da zai auren ne bai samu ba shi ma Allah ya bayar kuncin rayuwa Allah ya dauke zaman lafiya Allah ya bamu natsuwa da kwanciyar hankali Allah ya bamu Allah subhanahu wa ta'ala ya yassari mana al'amura wa sallallahu sallama baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk